الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'd godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 22 ga watan Shawwal shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 8 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 10 a bangaren lissafi suratul yunus kafin darasi ne yau idan tambayoyi suka iya gabata نعم ما غني مي ما غني كان شي غورم وانت سيري بوكاني وين سادي متومن ده ان سان دان دبو دي بوكاني shin ya halatta a amshi magani a wajensa kamar misali maganin da an tabbata babu wani nau'i na sihiri kamar maganin da za a sha kamar irin maganin zafi da sauransu ko kuma irin maganin da za a sha ba a jikin fata a jiki kamar misali idan mutum ba shi da lafiya in an tabbata waɗannan magannuka ne waɗanda babu wani nau'i na sihiri tare da su ba laifi aka yi iya amsa amma duk maganin da ya kasance akwai nau'i na sihiri kamar wanda yake na turarawa da wasu abubuwa wanda za a ce ka je kai wanka a sabuwar ƙuriya da makamantansu wannan baya halatta ba ma ga wanda ya zama tudan dabo ba ko wanda ba a san shi ba da harka ta dabo inda irin waɗannan magannukan ne baya halatta na'am
kada zamu yi salamci
ka idan liman ya salamci zaka salamci ko kuma zaka yi jinkiri ka zo da abubuwan da suka dace wanda aka shar'anta kamar ya kasance limamin da idan ya gama tahiyya baya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi a iya fahimtar shi ko kuma akan takalidancin da yake salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wajibi bane matsayin shi sunna ce mustahabba in ka ga dama ka yi in baka ga dama in ka ga dama ka bari an gane ku anan in dai liman ya riga ya salamci to bai ya halatta kai ka yi jinkiri a wajen sallama kai sai ake buƙatar bayan salamcewar shi ka salamci koda baka yi salatin ba illa kasancewar in ka tabbata ga limamin da yake tahiyya cikakka yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga rannan shi ya dace ka je ka bi saboda yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a magana mafi inganci a ƙarshen tahiyya wajibi matsayinsa ya wuce sunna domin umarni ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu abin da ya juyar da wannan umarni daga wajibci zuwa mustahabbanci matsayinsa ya wuce sunna har ma da yawa daga cikin malaman malikiya sun tafi akan cewa wajibi ne an gane ko, amma idan bai yi salatin ba ya salamce kai tsaye ake bukatar ka salamci. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala taqtaliqu alayhi, kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi kar ku saba masa. Dan haka abinda ake bukata da zaran ya aikata wani aiki na sallah, to babu latti ake bukatar ka biyo baya kai ma ka aikata a matsayin ka na ma'amu. Wannan shine cikar koyi da lima.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Malam, ila hukunci kamar malaman nan da ma'aikata suke dauka cewa zo su karanta musu Qur'ani wata zuwa wata, ko waje kasan wata ana kiran su zo su karanta Qur'ani, sai a tarsa sama ma'aikata dole dole sai an je wajen tsakkan nan. Malam, wannan ya dace mutum ana in yaje menene a kansa, in yaje tunda dole ne ana tilsar da su ne, menene akan mutum?
Wai menene matsayin a tilasta maka akan aikin da bai dace ba a shari'a? Duk aikin da ya kasance saba ma Allah ne ko saba ma manzansa, a matsayin ka na mu'mini bai ya halatta ka me ka wuya ka zama dan cikon banci a yi da kai? An gane ko? Ko da za a tilasta maka, sai in ka tabbata za a iya fitar da ranka akan wannan aiki idan ba kai ba, to a nan ne kawai kake da damar aikatawa. An gane ko? Abinda ba za ka iya jimrewa ba zai iya kai ka zuwa ga halaka in har ba ka yi ba, to a nan kana iya meka zuciya, kana iya meka wuya ka yi amma tare da cewa zuciyarka tana kyama, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim. Dan haka bai yadda cewa mumini ya meka wuya ya zama dan cikon banci akan wani aiki na saba ma Allah ko manzansa dan tsoron idan wani. Dan haka abinda zaka yi sai ka sha daga, ka nuna cewa wannan aiki bai dace ma shari'a ba, don haka ni ba zan ba da hadin kai ba a kan shi. Na'am. Wani lokacin da limami ya yi kabbara bayan dagowa daga ruku'u zai je sujada, a lokacin nan kai ma za ka yi kabbara ka sunkuya ko kuma sai ya tabbatar da goshinsa a kan ƙasa. Kar mu manta ya gabata a darasinmu na Bukhari, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana yadda suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallah. In manzon Allah ya yi kabbara ta dukawa zuwa sujada, ɗaya daga cikinsu baya karya gadon bayan shi ya sunkuya sai sun tabbatar da cewa goshin shi ya kai ƙasa. Wannan shi ne sunna. Kuskure ne da zarar liman ya yi kabbara ta zuwa sujada kai ma ka yi kabbara ka sunkuya ka bi shi. Abinda ake bukata ka yi jinkiri ka tabbatar da cewa goshin shi ya kai ƙasa, sannan kai ka sunkuya ka je. Wannan musamman waɗanda suke sahu na farko, domin sahu wanda yake na baya galibi suna koyi da su domin ba sa ganin halin da liman yake ciki. To duk wanda yake sahu na farko wanda yake ganin liman bai yadda cewa ya sunkuya domin zuwa sujada sai ya tabbatar da liman ya kai goshin sa kan ƙasa. Na'am. Kamar ni
da kasuwanci, diya da kasuwanci da ake yi, ana ba da cikar da na cikar da shi wata ke shi mutum a shi zai sana ba sarki shi wanda ba kusa kashi da
kamar diya ta kasuwanci.
Sai sun kara maka zika biyar, to kuma wanda zika biyar da aka kara a ciwo shi da sa ba su ba zai ba.
Wani misali kamar wannan ma'aikata ta Enko da take rihima 'yan kasuwa shaguna a sanadiyar wani zalunci da ake musu dan ba su biya ba, wai in ya kwana sai an dora maka jikka biyar kuma wannan jikka biyar din ba ta zuwa aljihun gwamnati aljihun shi wannan ma'aikaci zata a takeice abin da muke so mu sani aikin yanko kwata kwatan shi aiki ne wanda yake haramtacce duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama a matsayin sa na mu'mini bai ya halatta ko dan shara ya zamanto a ma'aikata ta yanko saboda ba tsari bane ba na musulunci tsari ne wanda yake na kafirci wanda aka gina shi wai ta wannan hanya kudi zai shigo kasa musulunci bai bar ba wata kafa wadda take ta maslaha ta al'umma face sai da ya bayyana musulunci in dai dokokin sa ake bi to ya tsara hanyoyin da kudi za su shigo aljihun gwamnati ya daukawa niyyar jama'a amma harka ta info harka ce haramtacciya da kudin da aka amsa da shi jikka biyar din da ya saka a aljihun shi duka kudi ne wanda yake na haram a gobe kiyama kowa sai ya yi amansa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tu'addun al-huquqa ila ahliha lalle ne za ku mayar da hakukuwa ga masu su manzon Allah ya ce hatta da dabba wadda take mara kaho da mai kaho ta tunguje ta a nan duniya a ranar kiyama sai an mata kaho ta ramu tunguzan da aka mata don haka duk wani tawili ne suke na banza akan cewa wai waɗannan kudade da su ne za a ringa biyan ma'aikata waɗanda suke tsaron lafiyar jama'a da wanda suke kaza da wanda suke kaza duk abin da aka gina shi in dai ba akan tsarin shari'a bane ko wani yana ko ma kowa yake ganin kyawun shi ba mai kyau bane ba ta ce bane in har so ake to a dawo kan tsarin shari'a ta wace hanya daula ta musulunci kudi yake shigowa a tsarin a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da lokacin sahabbai ba maganar wani yanko hanyoyi na samun kudi a ƙasa akwai irin hanya ta duki wannan dukiyar zakka da irin hanyoyi waɗanda suke na ganima ta yaki da sauransu amma shikenan duka tunanin ya takaita akan duwan da yanko yaya za a yi a ga albarka da ci gaba wanda kawai iya abinda ake hange wannan su ne kawai za su sayo kudi a cikin ƙasa domin a biya ma'aikata ɗaya miliyan darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 74 fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim fasha'uhum bil bayyinati fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl kadhalika naqba'u ala qulubil mu'tadi wanda bayani ya gabata akan wannan aya wanda labari ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ke bamu yanda manzanninsa suka bibiyi juna idan wannan manzo ya wuce wannan manzo kai tsaye sai ya biyo bayan sa kamar yanda can cikin suratul mu'minun ubangiji ta'ala yake cewa kuma arsalna rusulana tatra kullama ja'a ummatar rasuluha kadzabu fa atba'ana ba'dhum ba'dha waja'alnahum ahadith fabudan liqaumin la yu'minun to shine bayan ayoyin da suka gabata na kissar annabi nuhu alaihi salam yanda lamari ya wakana tsakaninsa da jama'arsa yanda suka nace akan karyata shi a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya masa sakon cewa ya sassaka jirgi wannan jirgi in ya gama sassaka shi lokacin da al'amarin ubangiji subhanahu wata'ala ya zo na karyata na halaka wato waɗanda suka karyatar da manzanni shine Allah ya masa umarnin cewa ya dau daga cikin dukkan halitta ma'ana ya dau dangi biyu namiji da mace kamar yadda za mu iske wannan kissa cikakka a cikin surar da za ta zo nan gaba to shine anan da ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam shi da mabiyansa ubangiji subhanahu wata'ala ya tsiratar da su shine anan Allah yake cewa thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim sannan sai muka turo da manzanni na musamman zuwa jama'ar su bayan wucewar annabi nuhu alaihi salam waɗannan manzanni wato su ne annabi hud alaihi salam da annabi salih da annabi ibrahim da annabi lut da annabi shu'aib wato da sauran manzanni kamar yadda in ka koma cikin suratul a'raf haka zaka ga wannan tartibi bayan annabi Nuhu kai tsaye manzon da Allah yake bada labari shine annabi Hud bayan Hud shine annabi Salih bayan annabi Salih sai annabi Shu'aib an gane ku haka kuma nan zaka iske a cikin sura ta gaba suratul Ibrahim haka in ka koma cikin suratul Mu'minun haka in ka koma kuma cikin suratul Shu'ara shine Ubangiji ta'ala yace fa ja'uhum bil bayyinati wadannan manzanni sun zo ma jama'arsu wato da hujjoji wadanda suke masu gamsarwa masu nuna gaskiyar manzancin su Ubangiji ta'ala yace fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl mutanen su basu zamanto wadda za su yi imani da abinda suka karyata da shi gabanin sa wannan sakamako kenan wanda ke biyo baya ga duk mutumin da ya fahimci gaskiya ya bijire mata a farko to shine anan Allah yake cewa fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl basu zamanto ba da za su yi imani da abinda suka karyata da shi gabanin haka saboda lokacin da manzannin Allah subhanahu wataala suka zo musu farkon abinda suka kiraye su shine su kadaita Ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada su dena bautar gumaka sai suka karyata waɗannan manzanni karyata warke da wuya Ubangiji subhanahu wataala sai ya rufe akan zukatansu sai ya zamanto suka zarce a bisa wannan karyatawa har aka kai lokacin da halaka ta tabbata don haka ka'ida ce duk mutumin da gaskiya ta bayyana gare shi a farko ya gane gaskiya ce san zuciya ya karkatar da shi ya kibinta to Ubangiji ta'ala zai kulle zuciyar ya zamanto baya ganin gaskiya balantana ya kusance ta in an fada masa ba zai ji ta ba ji wanda yake na karba kuma koda ya fahince ta kuma shi ba zai furta ba halshensa ba zai furta bakinsa ya fada ba shine Ubangiji ta'ala yake cewa falamma zagu azagallahu qulubahum don haka kuma wannan imani ba za su yi da shi ba sai sun ga azaba ido da ido kamar yadda Ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin nan gaba kamar yadda zamu iske fala yu'minu hatta yarau al'azabal alim ba za su yi imani ba sai sun ga azaba ma'abuciyar da ido da ido duk wanda ya ga azaba ido da ido ko yayi imani a wannan lokaci Ubangiji subhanahu wataala ba zai karbi imaninsa ba dan bayani ya gabata Ubangiji subhanahu wataala yake cewa walamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati kad khalat fi ibadi wa khasira hunalika alkafirun yayin da suka ga tsananin azabar mu qalu amanna billahi wahdahu sai suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen duk wani abin da muka kasance muna hada bautar Allah da shi daga yau mun kafirce masa Ubangiji ta'ala yace falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imaninsu da mu Allah yace bai zamanto ba da zai amfane su yayin da suka ga azabar mu sunnatullahi allati kad khalat fi ibadi sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala wadda ta wuce a cikin bayinsa duk jama'ar da suka karyata manzannin Allah subhanahu wataala in azaba ta sauka in sun yi imani Allah bai karban imaninsu wannan bayani ya gabata makasudin ambaton wannan sura da cewa suratu Yunus tare da cewa akwai kissosi waɗanda sun fi shahara a cikin wannan sura sama da kissa ta annabi Yunus alaihi salam malamai suka ce illa domin abu daya daya dan al'ummar annabi Yunus ita kadai ce al'ummar da ta yi imani a lokacin da azaba ta sauka ta yi imani Allah ya karbi imaninta kamar yadda zamu iske aya fa laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qaum Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya ومتعناهم الى حين شيني anan Allah yace fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl bas zamanto ba da za su yi imani game da abin da suka karyata gabanin sa an gane ko gabanin haka kenan karyatawar da suka ma manzanni a farkon al'amari to wannan shine ya kai Ubangiji subhanahu wataala ya kulle zukatan su ba sa ganin gaskiya har aka kai lokacin da azaba ta sauka sannan a lokacin da za su yi imani alhali ko imani ba zai amfane su ba shine sai Allah ya ce kazalika kamar yadda muka yi rihi akan zukatansu an gane ku imani baya shiga kafirci baya fita nadabawa Allah yace haka muke rihi ala qulubil mu'tadina akan wato zukatan yan ta'adda masu ketare iyaka kenan daga halak zuwa haram amma abinda ake nihi da ta'addanci anan shine shirka domin babu ta'addancin da yace hada bautar Allah da wani an gane ku babu ta'addancin da yace hada bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani yau zamu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaytanir rajim قال الله تبارك وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وتوبنجي تعالى كي تشوا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون sannan wato bayan wucewar wadancan manzanni annabi Hud da annabi Salih da annabi Shu'aib da annabi Ibrahim da annabi Lut Ubangiji ta'ala yace sai muka turo da Musa wato da dan uwansa Harun ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina wato mun turo annabi Musa da Harun da ayoyinmu guda tara wanda Allah ya karfafi annabi Musa alayhi salam wato da su kamar yanda Allah ya bayyana a karshen suratul kahf an gane ko kuma mu ce a karshen suratul isra ubangiji ta'ala yake cewa wala qad ataina Musa tisa a ayatin bayyinati al aya kamar yanda waɗannan ayoyi sun gabata tun a cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala yake cewa ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما وما نحن لكم وما نحن لك بمؤمنين فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين to dan haka kasancewar wadannan ayoyi guda tara da Allah ya karfafi annabi Musa alaihi salam sune nan Allah yake ba mu labari shine yace sannan mun aiko annabi Musa da dan uwansa Haruna bayan wucewar wadannan manzanni wato da ayoyinmu zuwa ga fir'auna wa mala'ihi wato da jama'arsa ta fada lafazin al-malaku sune manyan gari kenan masu kudi da waɗanda suke mai kwanta ubangiji ta'ala sai ya ce fastakbaru wa kanu qaumun mujrimin sai suka yi girman kai game da karbar abin da annabi Musa ya zo musu da shi na kadaita Allah a cikin ibada wa kanu qaumun mujrimin ubangiji ta'ala yace sun zamantu mutane ne waɗanda suke kangarari anan kasancewar an kebanci aiko annabi Musa da Harun wato da aya ta musamman maimakon aya da ta gabata me yace thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat me yasa ana aka kebanci annabi Musa da Harun da wani manzanci wanda yake na musamman malamai suka ce saboda wato aiko annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun ya sha bamban da duk wasu manzanni da ubangiji subhanahu wataala ya turo su zuwa ga jama'ar su duk wasu manzan duk wani manzo da ake turowa ana turo shi ne saboda abubuwa kamar guda biyu abu na farko shine gyara akida wanda galibin jama'a sun juya hannun agogo baya suna bautar wani Allah to farkon abinda manzon da aka turo abinda yake fama ya gyara akidar su ya nuna musu cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa face ubangijin da ya halicci samai da ƙasa da abin da yake tsakanin su sannan kuma da nisan ta su game da wasu miyagun halaye da suke yi a cikin mu'amalar su ta yau da gobe kamar yadda mutanen Annabi Shu'aib me suke yi bayan hada abotar Allah da wani suna tauye zakka bayan Annabi Shu'aib ya kira Yesu zuwa kadaita Allah a cikin ibada sai ya ringa nuna musu cewa tauye zakka haramun ne bai yadda cewa kamar yadda Annabi Lutu alaihi salam bayan ya kirayi mutanansa zuwa kadaita Allah a cikin ibada sai yake nuna musu cewa namiji ya je ma dan uwansa namiji ta hanyar saduwa wannan haramun ne to amma shi Annabi Musa alaihi salam an turo shi ne musamman domin yanto da wata al'umma wanda Fir'auna da jama'arsa sun rike su a matsayin bayi suna bautar da su suna kallafa musu aikin da ya wuce iyawarsu wanda ita wannan al'umma ana son a yanto ta ne a yi hijira da ita a kai ta wata ƙasa a je a kawwala wata al'umma wadda take da tsari wanda kuma za a ba ta kundi wanda yake na tsarin mulki shine a taura da Allah ya nihin ba Annabi Musa alaihi salam an gane ku kenan shi yasa anan Ubangiji subhanahu wataala yake banci Annabi Musa alaihi salam wato da wani manzanci na musamman shine yace sannan sai muka aika Musa da dan uwansa Harun da ayoyin mu zuwa Fir'auna da jama'arsa Ubangiji ta'ala yace sai suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimina ubangiji ta'ala yace sun zamantu jama'a ne wadanda suke kangarari wadanda ba sa biyayya ga ubangijinsu asali ne kasancewar manzancin na Annabi Musa ne shine aka turo to amma kasancewar Annabi Musa saboda ganin nauyin wannan sako da kuma wasu illoli da suke tare da shi ba shi da fasaha so da yawa in yayi magana ba kowa yake iya fahimtar abin da yake faɗa ba to shine Annabi Musa sai ya nemi cewa ya roki Ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa mataimaki mataimakin kuma ya kasance dan uwansa Harun shine ya ce wa akhi Harun huwa aqsahu minni lisana fa arsilhu ma'i ridi an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibu Ubangiji ta'ala ya ce sana shuddu abu daka bi akika wa naj'alu lakuma sulqanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun Allah ya karba addu'ar Annabi Musa alaihi salam kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin suratul Baha da cikin suratul Qasas an gane ku shikenan anan matsayin shi Harun mataimaki ne domin ya bayyana menene manufa ta Annabi Musa alaihi salam amma kuma tare da cewa an tarar da shi a cikin nauyin da aka dora ma Annabi Musa wato na kira zuwa ga kadaita Allah a cikin ibada kamar yadda Allah ya tura su zuwa Fir'aun dan haka anan kenan Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihim sai ce Musa wa Harun Musa da dan uwansa Harun kenan anan shi ma yana cikin wanda aka dora masa nauyin manzanci shine Ubangiji ta'ala ya ce fastakbaru wato Fir'auna da jama'arsa sai suka kai matuka a wajen girman kai asin atta asin wata wa anan lil mubalaga fi takabbur an gane ko wanda asali asin wata wato suna fa'idantarwa cewa neman wani abu anan ba za ka ce wa fastakbaru sai suka nemi yin girman kai anan abinda ake nihi fastakbaru sai suka kai matuka a wajen girman kai kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma nahshuruhum jami'a thumma naqulu wa Ubangiji ta'ala da yake cewa qad istakthartum min al-ins ku aljannu ya ma'ashar aljinni qad istakthartum min al-ins qad istakthartum ba za ka ce ba kun nemi yawaitar wato ƴaƴan adam a'a kun kai matuka a wajen wato yawa game da ƴaƴan adam kun fi su yawa to shine anan yace fastakbaru sai suka kai matuka a wajen girman kai me yasa Fir'auna da jama'arsa suka yi girman kai game da karbar da'awa ta Annabi Musa alaihi salam domin su a iya tunaninsu suna ganin cewa manzancin Allah ya wuce a ce Annabi Musa shi za a turo a matsayin manzo saboda Annabi Musa suna ganin bawa ne daga cikin bayinsa da ne wanda yake na bayinsa don haka zamu yi suke a cikin suratul mu'minun ne suka ce aqalu abana anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidu yanzu ma yi imani ga wasu mutane guda biyu waɗanda suke tamkar mu wa qaumuhum madana abidun wanda alhali jama'ar su wato bayin mu ne suna bauta mana shi dabi'a ta dan adam duk lokacin da ya wulakanta abu to ba za ka ga ya mika wuya ga wannan abu to dan haka kasancewar abin da ya sanya suka yi girman kai a nan a farko kasancewar annabi Musa sun dauke shi cewa bawa ne daga cikin bayan su domin dan ada ne na bayan su wanda suke bauta musu shine ubangiji ta'ala sai ya ce wa kanu qaumun mujrimina sun kasance wato mutane ne waɗanda suke kangarafi yana daga cikin ijram kin su wato shine rashin yin imani da annabi Musa alaihi salam saboda kasancewar shi Fir'auna da mutanansa yana daga cikin wato kangare wanda suka ma ubangiji subhanahu wata'ala su suna ganin cewa su kansu alloli ne sun cancanta abauta musu dan haka kasancewar sai ya zamanto su mutanen annabi Musa banu Isra'ila in sun nemi wani abu wanda yake na haƙƙin su to gaba ɗaya sai a gama da su duk wanda ya daga kai ya nemi wani abu wanda yake na haƙƙin sa to shikenan ba zai kai labari ba to shine anan ubangiji ta'ala ya ce wa kanu qaumun mujrimin sun kasance mutane ne waɗanda suke wato masu kangare ma ubangiji subhanahu wata'ala falamma ja'akumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu anan ubangiji ta'ala yayi amfani da lafazin almaji wato ga gaskiya amma abinda ake nihi da almaji anan shine wato az-zuhur wal husul kenan lokacin da gaskiyar ta bayyana ta tabbata suka ganta ido da ido micece gaskiya anan shine mu'jizar annabi Musa alaihi salam ya nuna musu na sanda wato da farin hannu wanda annabi Musa ya saki sandarsa da izinin Allah ta koma babbar maciziya sannan annabi Musa ya sanya hannunsa cikin hamata ya huddo hannu yana kalli yanda kasa rana to lokacin da wannan gaskiya ta bayyana gare su daga wajenmu ubangiji ta'ala ya ce kalu sai suka ce inna hadha la sihrun mubin lalle wannan abin da Musa ya nuna muku ya ku jama'a dabo ne wanda yake mabayyana anan kasancewar can dai a farko mai hana su su yi imani girman kai to anan kuma annabi Musa ya nuna musu gagara koyo mu'jizar ubangiji subhanahu wata'ala ya karfafe shi da ita kuma shi Fir'auna da masbiyansa sun tabbata wannan abin da annabi Musa ya nuna musu ya wuce dabu gaskiya ce kasantacciya daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala kuma yanda Allah ya ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa to yaya za su yi kuma su juyar da hankulan jama'a kenan anan kuma wata ƙarya za a kirkira a liƙa ma annabi Musa alaihi salam maganar girman kai ta wuce kun ce a kasancewar yaya za mu yi imani da mutane biyu waɗanda suke tamkar mu ba mala'iku ba wanda kuma alhali jama'ar su bayin mu ne to annabi Musa sai ya saki sanda kuma sannan ya sanya hannunsa a cikin hamata ya huddo hannu yake kyalli kamar rana to gaskiya ta bayyana kuma yaya za a yi a juyar da hankulan jama'a sai suka ce inna hadha la sihrun mubin lalle wannan abinda annabi Musa ya zo da shi suka ce dabo ne wanda yake mabayyane qala Musa annabi Musa sai ya ce ataquluna lil haqqi lamma ja'akum yanzu gaskiya za ku ce ma dabo yayin da ta zo muku anan maf'ulun bihi na taqulun an shafe shi an gane ko wannan jumla wadda ta gabata na inna hadha la sihrun mubin ita take nuna menene maf'ul kin ai ataquluna hadha al qawla lil haqqi lamma ja'akum yanzu irin wannan magana za ku ringa fada ma gaskiya yayin da ta zo muku ma'ana gaskiya za ku ringa ce ma dabo sai annabi Musa yace asihrun hadha shin yanzu wannan dabo ne wannan istifham inkari ne annabi Musa yake musu da Allah wadai asihrun hadha yanzu wannan abinda yazo muku dabo ne sai yace wala yuflihu sahir yace a iyasani na ku ɗan dabo ba sa rabauta in har dabo ne to ɗan dabo ba sa rabauta kaga anan annabi Musa alaihi salam ya musu inkarin cewa abinda yazo da shi gaskiya ce tabbatacciya daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala sannan sai ya ce asihrun hadha shin yanzu wannan dabo ne sai ya ce wala yuklihu sahiruna, sai ya biyo baya da bayani ya nuna musu cewa dabu ba ba shi da wani tasiri, kuma karshen shi wato shine ya shabi ya zaman to babu shi babu alamar shi, shine ya ce wala yuklihu sahiru, ɗan dabu ba sa rabauta, kamar yadda can cikin suratul Baha ya ce wala yuklihu sahiru haitsu ata, ɗan dabu ba ya rabauta a lokacin da ya zo da daban shi, abinda yake so ya cimma burin shi ba zai ci ba, mutane za su gane cewa makaryaci ne. Anan malamai suka ce inda a ce annabi Musa ɗan dabu ne, to ba inda za a yi annabi Musa ya ɓata dabu, saboda al'adar mai sana'a bai ya ɓata sana'ar shi, inda ya san sana'a ce ba ta ƙurai ba, ba inda za a yi razance ta, don haka ya ce wala yuklihu sahiru, ya ce ɗan dabu ba sa rubuta. Alu sai suka ce an gane ku kenan, wannan mataki na biyu sun nuna cewa abinda annabi Musa ya zo da shi dabo ne domin su kawar da hankulan jama'a, annabi Musa kuma ya tabbatar ma jama'a cewa abinda ya zo da shi ba dabo bane, gaskiya ce daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai suka gangaro kuma mataki na uku, alu sai suka ce aji'itana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana, suka ce kai dai Musa ka zo mana kawai litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana, dan ka juyar da mu ga barin abinda muka samu uwayenmu a kansa. An gane ku na bautar wani Allah da sauran al'adunsu da ɗabi'unsu. Wata kuna lakumul kibriyau fil ard, kuma dan sarauta ta kasance taku ce a ƙasar Masar kai da ɗan uwanka Haruna. Suka ce wa ma nahanu lakuma bi mu'min, tunda mun gane manufarku mu ba ma za mu gaskata ku ba, ba za mu dauke ku a matsayin manzanni. An gane ku wa ma nahanu lakuma bi mu'min, mu dai ba masu gaskata ku bane a matsayin manzanni. Anan me yasa suka ce ma annabi Musa, suka fuskantar da wato inkari ga annabi Musa a farko, aji'itana, basu ce ba aji'itu mana. An gane ku sai suka ce aji'itana, me yasa? Saboda asali annabi Musa alaihi salam shi ne Allah ya turo a matsayin manzo, shi Harun mataimaki ne. Sannan abu na biyu, mu'ujiza a hannun annabi Musa ta bayyana, shi ne ya jefar da sanda ta zamanto mucijiya, kuma shi ne ya huddo hannu bayan ya sanya shi a hammatarsa, ya huddo ya zamanto yana kyalli, yana haske, yana kyalli kamar rana. Don haka suka fuskantar da wannan inkari ga annabi Musa, suka ce aji'itana, Musa ka zo mana ne litalfitana, don ka juyar da mu, amma wajadna alaihi aba'ana, gabarin abinda muka samu uwayenmu a kansa. Wannan da suka ce amma wajadna alaihi aba'ana na nuna cewa su da suka tashi ma iya abinda suka ga uwayensu da kakanninsu bautar gumaka suke, wanda kuma yin amfani da cewa wajadna alaihi aba'ana na nuna cewa abin sun yarda da shi, sun amince masa, saboda galibi abinda kake so to duk abin da yake kai, in na gaskiya ne bi za ka yi, in na gariya ne kuma haka za ka yi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ubangiji ta'ala yace haka lamarin yake, yanda mutanenka suka ce abinda suka samu uwayensu da kakanninsu akai na bautar wani Allah ya wadace su, Allah yace gabaninka bamu turo da wato wani manzo a cikin wata alƙarya, face waɗanda suke majiya dadin alƙaryar, mani'imta, sarakuna da masu kuɗi, manyan gari, sai sun faɗa ga manzannin Allah inna wajadna aba'ana ala umma, mu mun samu uwayenmu da kakanninmu ala umma a bisa wani addini, ko kuma kace a bisa wata hanya ta musamman, wa inna ala atharihim muqtaduna, mu kuma masu koyi ne akan sawunsu inda suka binin zamu. Haka annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya faɗa ga jama'ar sama hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun, qalu wajadna aba'ana laha abidin, suka ce uwayenmu muka samu suke bauta musu, dan haka mu ma muka biyo baya. To dan haka suka ce litalfitana, ka zo ne kawai dan ka juyar da mu, amma wajadna alaihi aba'ana, gabarin abinda muka samu uwayenmu a kansa. Sai suka ce wata kuna lakumul kibriya fil ardi, domin kuma sarauta ta kasance ta kuce a birnin Masar. Abinda ake nihi da al-kibriya asali a larabci shine al-abama wa tafawwuqu ala an-nas, girma da nuna isa akan jama'a, ka nuna cewa kafi kowa. To dan haka, amma abinda ake nihi anan shine al-riyasa, shugabanci. Anan me yasa kasancewar a bangaren wannan kuma sai suka tarar da Harun? Saboda kasancewar shi Harun dan uwa Musa ne. Kenan in Musa ya samu sarauta shi ma ya samu. Kenan anan wani mugun zato ne suke ma Annabi Musa da dan uwansa Harun. A farko dai suna inkarin cewa makasudin zawar Annabi Musa kawai ya hana su abinda suka samu uwayensu da kakanninsu suna bauta ma. Sai suka ce wata kuna lakum al-kibriya'u fil ard, kuma dan sarauta ta kasance ta ku fil ardi, a kasan Masar. An gane ko al-ard anan al-alif wal lam anan lil ahad. Sai suka ce wa ma nahnu lakum bimumin, tunda mun gane manufar ku su dai kuke ku zaman tushuwa gabanni a kasar nan, to mu ba masu imani bane game da ku. Anan maimakon su ce an gane ku, maimakon su ce la nu'minu lakuma, ba za mu yi imani da ku, sai aka zo da jumla wadda take ismiya, wanda ita jumla ismiya tana nuna addawam wa subut, ma'ana ba a yanzu ba ko nan gaba ba za mu yi imani da ku ba. Wa ma nahnu lakuma bimu'mini, an gane ku, maimakon su ce la nu'minu bikuma ko kuma la nu'minu lakuma, ba za mu yi imani gare ku ba, ba za mu yi imani mu gaskata ku ba, sai suka ce wa ma nahnu lakuma bimu'minina, lalle mu dai ba za mu gaskata ku ba a matsayin manzanni ba a yanzu ba ko nan gaba. Wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim, فلما جاء السهرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون, فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السهر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Ubangiji ta'ala ke cewa wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim, fir'auna sai ya faɗa ga jama'ar sa ta fada cewa ku zo mun da dukkan wani dan dabo wanda yake masanin dabo, ma'ana wanda yake ya kware a cikin dabo. Wannan jumla ta wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim an yi adafin ta ne akan jumla wadda ta gabata da suka ce inna hadha la sihrun mubin, lalle wannan abinda Annabi Musa ya zo da shi dabo ne wanda yake mabayyana. To tunda sun tabbatar masa da dabo ne, kenan me za a yi? In yana takamar cewa shi dan dabo ne, ya san dabo, to za a zo da wanda ya fifice shi akan dabo. Don haka sai ya ce ituni bi kulli sahirin ali, ku zo mun wato da dukkan wani dan dabo wanda yake masanin dabo. An gane ko? Anan da ya ce a zo masa da dukkan wani dan dabo masanin dabo, malamai suka ce al-umum anan al-umum ne kurfi, kenan duk wani dan dabo wanda yake iya sanin su a duk inda yake, in sun san sun iya zawa da shi, to su je su zo da shi. Kuma anan me yasa ya kayyade cewa bi kulli sahirin alim, da duk dan dabo wanda yake masanin dabo? Domin kasancewar kar a je a zo masa da yan dabo waɗanda suke jigari-jigari, wasu kware ba a dabo. Annabi Musa ya rinjaye su, kuma sannan mutane su kasa ganewa kuma su bi Annabi Musa. Dan haka kenan anan yana buƙatar a zo masa da wanda yake ƙwararre, dan abin da zai nuna na dabo ya zamanto ya gagara Annabi Musa alaihi salam. Shine anan Ubangiji ta'ala sai ya ce falamma sha'a saharatu, lokacin da ƴan dabo suka zo ma Fir'auna. An gane ku? Qala sai yake ce qala lahum Musa alquma antum mulku, lokacin da ƴan dabo suka zo kamar yadda shi Fir'auna ya nema, qala lahum Musa, Annabi Musa sai yace da su alquma antum mulku, ku jefa abinda kuke nihin jefawa. Kamar yadda Allah ya kissanta mana yadda zamu iske sanduna ne suka zo da igwai, wanda kai tsaye da suka jefar da waɗannan igwai da sanduna sai suka zamanto mucizai. Annabi Musa alaihi salam ya jefar da sandarsa kai tsaye ta zamanto mucijiya, ta haɗe duk abin da suka zo da shi da dabo, kamar yadda ya gabata a cikin suratul A'raf kuma haka zamu koma iskewa insha Allah ba cikin wato suratul Daha. To shine anan Annabi Musa yace alquma antum mulku, ku jefa abinda za ku jefa na dago. Anan Annabi Musa alaihi salam wato ya ba su zabi, kenan din ma su zamantu su za su jefa da farko, ko kuma shi Annabi Musa alaihi salam sun nemi cewa wa zai fara, saboda kasancewar shi duk wanda ya fara abu kenan ya nuna cewa ya kware, an gane ko. Sannan abinda zai biyo baya in ya gagari nashi, to a wannan lokaci jama'a kenan za su gane a ina gaskiya take. Dan haka Annabi Musa alaihi salam ya umarce su cewa su fara jefawa. Falamma alqaw, lokacin da suka jefar da sandunan su, an yi amfani da lafazin al-ilqa. Al-ilqa shine abin da yake cikin hannunka ka jefar da shi akan ƙasa, saboda galibi dabo in za a gwada shi jefar da shi ne ake, abu ne wanda yake sananne tun a wancan lokaci. Duk dan dabo in zai gwada dabo, to jefar da shi ne yake. Shi kuma Annabi Musa alaihi salam ya zo da mu'jiza wanda tana kamantacce ne da abin da suka shahara da shi. Abin da suka shahara da shi shine dabo. To dan haka Annabi Musa ya bi salon yanda suke, to amma abin sai ya tabbata cewa ba dabo bane ba, ya fi karfin dabo, gaskiya ce daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine ce falamma alqaw, lokacin da suka jefa abin da suka zo da shi na sanduna da igwai, suka zama mucizzai. Qala Musa, Annabi Musa sai ya ce ma ji'tu bihi as-sihru, abin da kuka zo da shi dabo ne, an gane ko. Annabi Musa ya ce dabo ne, ya tabbatar ma jama'a cewa wannan abin da kuka yi dabo ne. Sai ya ce inna Allaha sayyidu, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sannu zai bata wannan dabo da kuka zo da shi, an gane ko. Anan ya zo da sin wadda take nuna abin da zai zo nan gaba, na nuna cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai nuna ma jama'a gaskiya nan kusa ba da dadewa ba. Dan haka kenan suna jefawa da sandunan su da igwan su da suka zama mucizai ne ya biyo baya. Annabi Musa yana sakin sandar shi da ya jefa ta gaba dai, sai ta zama mucijiya ta hade dukkan abin da suka zo da shi. Kenan Ubangiji subhanahu wataala ya bata dabar su. Shine yace inna Allaha sayyidu, lalle Ubangiji subhanahu wataala da sannu zai bata wannan dabo naku. Inna Allaha la yusliku amala al-mufsidin, lalle Ubangiji subhanahu wataala baye inganta wato aiki wanda yake na mabannata. A nan lafazin la yusluhu, karka fahimci cewa bataccen abu yana karbar gyara, kamar abinda asalin sa ma da mun ba mai kyau bane, to bayan da za a yi ya karbi gyara, an gane ko. A nan abinda ake nihi da la yusluhu ay la yu'ayyidu amal al-mufsidin, Ubangiji ta'ala baya karfafar aiki wanda yake na mabannata. Anan kasancewar da yace amalan mufsidina ya nuna cewa al'ada da dabi'a ta mabannaci, duk wani aikin shi aiki ne wanda yake batacci. Kenan abinda ake nihi da aikin su anan shine daban da suka zo da shi, Ubangiji subhanahu wataala ba zai karfafe shi ba, balantana yayi wani tasiri ga jama'a. Shine yace inna Allaha la yusliku amalan mufsidin, lalle Ubangiji subhanahu wataala baya inganta wato aiki na waɗanda suke mabannata, ma'ana ba zai karfafe shi ba, balantana yayi tasiri. Sai yace wa yuhibbullahu al-haqqa bi kalimati, Ubangiji subhanahu wataala shike tabbatar da gaskiya bi kalimatihi, wato da umarninsa, ko kuma bi kalimatihi kace da hujjojinsa, an gane ko. Abinda Annabi Musa ya zo da shi gaskiya ce wadda take tabbatacciya, Ubangiji ta'ala ya tabbatar da wannan gaskiya da hujjojinsa, ma'ana abubuwan da ya karɓi Annabi Musa da shi na mu'jiza. Shine sai ya ce walau kare hal mujrimu, wato koda kangarari za su ki, wato shine Fir'auna wato da mabiyansa. Walau kare hal mujrimu, Ubangiji ta'ala ya ce koda waɗanda suke kangarari za su ki. Anan kasancewar Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana matsayinsu, alhali kuwa wuri ne wanda ya dace a zo da damir. Kenan wa yuhibbullahu al-haqqa bi kalimatihi, me ya kamata a ce walau karihitum, koda kun ki, amma sai ya ce walau karihal mujrimuna, koda waɗanda suke kangarari za su ki. dan a bayyana ma jama'a cewa aikin Fir'auna da mabiyansa shine ijram, ma'ana ta'addanci a ban kasa. Kuma anan kasancewar me yasa Ubangiji Ta'ala bai cewa wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihitum antumul mujrimun, koda ku masu tsaurin kai kun ki. Saboda malamai suka ce anan daman Annabi Musa alaihi salam Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce shi cewa ya tausasa ma Fir'auna da mabiyansa, wato kalima kada ya kausasa musu. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. An gane ku, kaga a ce walau karihal mujrimuna ya fi sauki a ce walau karihitum antumul mujrimuna, koda a ce ku masu tsaurin kai kun ki. To sai wani yake cewa yaya kuma can Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a halishin manzansa, kamar yadda wannan manzansa wannan wana qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ayyuhal jahilun, kaga ayyuhal jahilun kalima ce wadda akwai kausasawa a cikin ta. Malamai suka ce akwai bambanci. Shi wannan Annabi Musa a farkon da'awa ne, an gane ko, a farkon da'awa ne yana lallashin Fir'auna da mabiyansa domin su yi imani. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutanen shi wai ba famar su yi imani ba, a'a fama suke shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo ya bi su, shi ma ya ringa bauta ma gumaka. Kuma tare da cewa an gane ku, qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kuma sannan kasancewar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya maimaita musu kira ba su ɗaya ba su biyu ba, su zo su kadaita Allah a cikin ibada, sun nace akan bautar gumakansu. Kenan dan haka wannan mahalli ya cancanta a kausasa musu a ce da su ayyuhal jahilun. Dan haka anan sai ya ce walau karihal mujrimuna, koda wato kangarari sun ki Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya tabbatar da gaskiya. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Fa qalu ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ubangiji Ta'ala yace fama amana li Musa, ba wanda ya yi imani da Annabi Musa illa zurriyatun min qaumihi, face wato wata jama'a daga cikin wasu, wato wasu wata zurriya daga cikin jama'arsa. An gane ko, abinda ake nihi da zurriya anan abna, kamar yanda can Allah yake cewa zurriyatan ba'dhuha min ba'd, ai abna'un ba'dhuha min ba'd. Illa zurriyatun, face wata zurriya, ma'ana el kadan min qaumihi daga cikin jama'arsa. Ad-damir anan yaqudu ila fir'auna aw Musa, damir anan yaqudu ila Musa. Fama amana li Musa, ba wanda yayi imani ga Annabi Musa illa zurriyatun, face wata ɗan jama'a, min qaumihi daga cikin kenan mutanen Annabi Musa sune banu Isra'il. Ala khawfi min fir'auna, tare da tsoron wato Fir'auna wa mala'ihim, wato da jama'as. Ala anan bi ma'ana ma'a, kamar yanda ya gabata wa atal mala ala hubbihi ay ma'a hubbihi. Ala khawfi min Fir'auna ay ma'a khawfi min Fir'auna, tare da tsoron da suke ma Fir'auna wa mala'ihim, da tsoron da suke ma jama'ar su kenan waɗanda ba su halarci ba lokacin da aka zo taro wanda yake na kurayya tsakanin Annabi Musa da ƴan dawo. An yaftinahum, wato dan kada Fir'auna ya fitince su. Wa inna Fir'auna, lalle Fir'auna la'adin fil ardi, Ubangiji Ta'ala yace mai dagin kai ne a ban kasa. Wa innahu laminal musrifin, kuma lalle Fir'auna yana daga cikin mabannata. Kasancewar lokacin da aka zo taro wanda yake na kurayya, kamar yanda Allah ya bayyana mana, aka keɓanci rana ta musamman wanda ƴan dabo za su zo da dabon su. Annabi Musa alaihi salam shi ma zai zo da ayar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karfafe shi da shi da ita, wanda aka tara jama'a. To kasancewar lokacin da aka zo, waɗannan sun jefa sanduna da ibwayi sun zama mucizayya sandar annabi Musa ta zama muciziya gaba ɗaya ta hade su an gane ko ɗan dabo da sauran jama'a daga cikin mutanen annabi Musa sai suka yi imani lokacin da suka ga wannan gaskiya ta bayyana shine Allah ya ce fama amana li Musa illa zurriyatu min qawmi amma ho ba yana nuna cewa babban da waɗannan waɗanda suka halarci wannan taro na Qurayya su kadai ne suka yi imani daga cikin banu Isra'il a annan Allah yana bada labarin waɗanda suka yi imani ne a wannan lokaci akwai ihtimalin kenan waɗanda ba su halarci ba wannan taro daga baya sun yi imani da annabi Musa alaihi salam an gane ko saboda annabi Musa alaihi salam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya fishi yawan mabiya kamar yadda hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shine sai Allah ya ce ala khawfin min fir'auna tare da tsoron wato fir'auna saboda al'ada ta sarakuna waɗanda suke masu tsaurin kai duk wanda ya kangare musu to za su gama da shi amma duk tsoron da suke masa bai hana su ba yin imani da Allah subhanahu wata'ala wa mala'ihim kuma da tsoron jama'arsu saboda kada su koma jama'ar su samu labarin cewa sun yi imani da annabi Musa sannan su ma su matsa musu lamba saboda al'ada ta sarakuna waɗanda suke kangarari duk wanda yayi laifi daga cikin jama'a to gaba ɗaya kabila suna iya hallaka ta idan ɗaya yayi laifi daga cikin su to dan haka kenan su jama'a su ba za su kyale su ba me yasa saboda in sun kyale su kenan sun yarda da abin da suka yi kenan da su da ƴaƴan nasu gaba ɗaya fir'auna zai iya gamawa da su shine an yaftinahum dan kada fir'auna ya fitince su to anan kasancewar sai ya ce an yaftinahum bai ce ba an yaftinuhum saboda kasancewar al'adar akan abinda shugaba na banza yake to zaka samu galibin mabiyan shi su ma akan haka suke an gane ko kenan aikin fir'auna shine aikin su aikin jama'ar ta su shine ya ce ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum kada fir'auna ya fitince su menene fitina anan shine ya azabtar da su sai sun bar imanin da suka yi da annabi Musa sai Allah ya ce wa inna fir'auna la'alim fil ard lalle fir'auna wato mai dagin kai ne ma'ana mai girman kai ne ga ubangijinsa wato aban kasa domin yayi da awar rububiyya wa inna kula minal musrifina ubangiji ta'ala ya ce kuma lalle yana daga cikin mabannata wannan jumla yabo ne ubangiji subhanahu wata'ala yake ga waɗannan mu'mini lokacin da gaskiya ta bayyana gare su kai tsaye suka yi imani an gane ko kai tsaye suka yi imani sannan kuma abinda zai nuna mana karfin imaninsu ga ya fir'auna cewa mujrimi ne tunda anan Allah ya bayyana cewa mutum ne wanda yake mai girman kai kuma mutum ne mabannaci amma duk wato shine bannar fir'auna bata hana su ba yin imani da ubangiji subhanahu wata'ala dan haka di lokacin da ya kasance mutum yana cikin kunci in imanin sa ya bayyana to wannan yafi muhimmanci yafi zamantowa abin yabo a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kuma wannan na nuna mana kasancewar ita gaskiya in dai ta riga ta bayyana to ana buƙatar a samu waɗanda suke jarumai wanda duk matsin lambar da za a yi za a musu to kar ya sa su gudu ko su ja da baya su nuna cewa akan gaskiya suke dan haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya zo da wannan addini na musulunci kaga Abubakar irin su Bilal irin su Ammar ibn Yasir da sauran ɗaiɗaiku na sahabbai ba azabar da ba a musu ba a birnin Makka domin su ja da baya akan imanin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su ja da baya ba to dan haka anan ƴan dabo da shuda fir'auna da sauran jama'a ta annabi Musa suka yi imani suka ce ma fir'auna duk abin da yake ganin zai aikata da su ya aikata an gane ku rayuwar duniya ba za su zabe ta ba akan rayuwa wadda take ta lahira faqabi ma anta qab inna ma taqabi hadhihi alhayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khataayana wa ma akrahtana alayhi min asir wallahu khairun wa abqa to dan haka anan malamai suka ce in dai gaskiya ta bayyana to ana buƙatar a farko ya zamanto wasu sun ja daga anan kusa ya ishe mu misali inda a ce mazan jiya waɗanda nan kusa lokacin da sunna ta bayyana aka fito ana bayyana ma mutane duk wasu abubuwa ba su dace ba sun sha sun ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda waɗannan na farko ba su jajirce ba yaya za a yi abin ya same mu har yau jifa anan ba jifar da ba ama mutane sai dai kai mata ana da kasu makaranta wasu ƴan uwa suna da kasu in mace ta sa hijabi tana bin titi jifan ta ake ana mata ihu ana mata menene wanda ga yau ya zama gaba gari in dai ta hijabi za ka fahimci wace ce wadda take ahlus sunna da wadda take ba ahlus sunna ba za ka iya bambantawa ba kenan don haka ita gaskiya dole sai an ja daga in al'amari yayi al'amari komai ya kankama to anan kasancewar wasu ɗaiɗai ku waɗanda ba za su iya bayyana ba a wannan lokaci to ba laifi sukan iya yin siyasa su ɓoye imaninsu har a kai lokacin da kenan za su iya bayyana ba domin abu ya riga ya bayyana dai kowa ya san gaskiya ne to don haka anan irin su Abubakar su Bilal suka jimre a kan imanin da suka yi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan duk azabtarwar da aka musu amma da shi da mahaifinsa ya tsira aka kashe su aka kashe mahaifiyarsa to shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ba wanda ya yi imani da annabi Musa face wata ƴar zurriya ma'ana wasu matasa ne daga cikin wato jama'arsa ala khaufin min fir'auna tare da tsoron da suke ma fir'auna wa mala'ihim tare da tsoron da suke ma jama'arsu an yaftinahum dan kada fir'auna ya azabtar da su wa inna fir'auna Allah ya ce lalle fir'auna la'alim fil ardi wato mai girman kai ne a ban kasa ma'ana ya ketare iyaka domin yayi da awar rububiyya wa innahu lamina musrifina Allah ya ce lalle kuma yana daga cikin mabannata an gane ku wannan yabo ne kenan kamar yadda bayani ya gabata akan waɗannan mu'minai ga halin fir'auna sun san irin yadda matsayin shi yake amma ba su gudu ba su kaja da baya wa qala musa ya qaumi in kuntum amantu billahi fa alayhi tawakkalu annabi musa sai ya ce ya ku jama'ata in kuntum amantu billahi in har kun kasance kun yi imani da ubangijin da ya turo ni fa alaihi tawakkalu ya ce to a kansa ya zama wajibi ku dogara in kuntum muslimina in har kun kasance wato masu neka wuya da ji da bi zuwa gare shi wanda karma wanta bayani ya gabata shi lafazin islam in ya kadaita to ya kunshi dukkan wasu ayyuka waɗanda suke koyayyu da ayyuka waɗanda suke bayyananne an gane ko anan kenan imani yana ciki an gane ku shine yace in kuntum muslimina abinda ake ni da islam anan shine tauhidi kamar yadda bayani ya gabata domin shi in ka kunshe imani a zuciya gaskiyar imanin ka bata tabbata dole sai harshenka ya faɗa gababuwanka sun aikata in gababuwanka harshenka ya faɗi kalima ta imani gababuwanka sun bayyana imanin ka bayyana tabbata dole sai ka guzurce shi a zuciya dan haka nan annabi Musa alaihi salam yana lallashin su yana kuntar da hankalin su kuma wannan shar'i ne shine yace in kuntum amantum billahi in har kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu yace akan shi ya zama tilas ku dogara ba ga wani ba in kuntum muslimina in har kun kasance wato mu'minai kasancewar anan annabi Musa alaihi salam ya faɗa musu wannan kalima ba dan komai ba idan su jimre akan duk abin da za su faɗa kuma su ma waɗanda aka baro su baya wanda ƴaƴansu suke tsoron in sun koma gida kenan ƴan uwansu su azabtar da su a sanadiyar imanin da suka yi da annabi Musa alaihi salam dan su ma labari ya ci musu kenan kenan in har sun yi imani da Allah da manzansa kenan maganar su azabtar da ƴaƴansu domin tsoron sun yi imani da annabi Musa kar fir'auna ya azabtar da su kina anan su ma sai su nisanci azabtar da ƴaƴansu su kyale su akan imanin da suka yi dan haka annabi Musa alaihi salam ya bayyana wannan kalima a gaban jama'a yace ya qaumi ya ku jama'a ta in kuntum amantu billahi in har kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu yace akan su a gare shi ya zama tilas ku dogara ba ga wani ba in kuntum muslimina in har kun kasance wato masu meka wuya da ji da bi ga ubangijin faqalu ala allahi tawakkalna sai suka ce ga Allah muka dogara ba ga wani ba waccan jumla fa alaihi tawakkalu da anan ala allahi tawakkalna duka siga ce wanda daga cikin siyagul hasr wanda take nuna mana tawakkali ibada ne wanda baya cancanta a sarrafa shi ga kowa illa ga Ubangiji subhanahu wataala. An gane ku? Ba a dogaro ga kowa akan abinda ba wanda ya isa ya taimaka maka illa Ubangiji subhanahu wataala illa ga Allah. Kenan wannan shi ibada ne wanda take mai zaman kanta. Dan haka yace fa alaihi tawakkalu, ga Allah ya zama tilas ku dogara ba ga wani ba. Nan sai suka ce alallahi tawakkalna, ga Allah muka dogara ba ga kowa ba. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin, ya Ubangijin mu kar ka maida mu mu zaman tu fitina ga mutane waɗanda suke azzalumai. Ma'ana kada ka ba su rinjaye akan mu. In ka ba su rinjaye akan mu sai su ringa ganin cewa su suke kan gaskiya. Kenan inda mu muke kan gaskiya da ba za su samu rinjaye akan mu. An gane ku? Kenan anan suna addu'ar cewa kar Allah ya ba jama'ar rinjaye akan su, kuma kar Allah ya azabtar da su da wata azaba daga wajensa, wanda kenan sai su yi tsammanin cewa in har akan gaskiya suke bayan da za a yi wannan azaba ta same su, kenan sai su fitantu, kenan su dawwama akan bata. Dan haka suka ce la taj'alna, ya Ubangijinmu kar ka maida mu fitnatan, mu zamantu fitina, ma'ana da jarrabawa lil qaumi zalimin, ga mutane waɗanda suke azzalumai su ga cewa su akan gaskiya suke, mu akan bata muke. Inda akan gaskiya muke kenan ba za su samu rinjaye ba akan mu. Wa najjina bi rahmatika min al-qaumil kafirin, ya Ubangijinmu ka tsiratar da mu da jin kanka game da mutane waɗanda suke kafirai. Ya Allah ka tsiratar da mu, ma'ana kar su samu galaba akan mu. Wannan kenan kasancewar shi duk mutumin da yayi imani, to anan abinda ake bukata ya ci gaba da addu'a bayan kama sababi cewa Allah ya tabbatar da shi akan wannan imani da shi, duk wata fitina wadda za ta iya sanya shi ya gudu ko ya ja da baya, Ubangiji subhanahu wataala ya kauce masa. Kaga anan bayan Annabi Musa ya lallashe su, ya nuna musu cewa kar su gudu, kar su ja da baya. An gane ku? In dai imanin ku kenan imani ne na hakika, to duk wata matsin lamba da za ku haɗu da ita, to kar ku gudu, kar ku ja da baya. Shine yace ya qaumi in kuntum amantum billahi, kenan in har kun kasance kun yi imani da Allah, imani na hakika, yace to fa alaihi tawakkalu, akan shi ya zama, a gare shi ya zama tilas ku dogara. Kenan duk wani azabtarwa da za a muku kar ta sanya ku gudu ko ku ja da baya. Sai yace in kuntum muslimina, in dai kun zama musulmi kenan masu mai kauya da ji da bi zuwa gare shi. Kenan shi in dai imani ya samu gun zama a cikin zuciyar bawa, duk wani bala'i da zai hadu da shi ba zai girgiza shi ba, zai dau hakuri, ya san cewa karshe wanda yake kyaukyawa na masu tsoron Allah ne. To dan haka sai suka ce alallahi tawakkalna, sannan sai suka biyo baya da addu'a, addu'ar da suke fatan Allah ya tabbatar da su akan imanin su. Dan haka suka ce la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin, ya Allah kar ka maida mu mu zaman tu fitina ga jama'a waɗanda suke azzalumai. Dan saboda shi mumini a kullum fatan da yake kowa ya zama mumini, baya fatan cewa wasu jama'a su halaka. Kenan anan in Allah ya ba mutanen su galaba akan su, kenan wannan zai zame musu fitina, su gane gaskiya ba za su gane ba, kenan za su fahimci batar da suke kai ita ce daidai. Su kuma mu'minai abinda suke fata yanda suka yi imani sauran jama'a su yi imani. Sannan sai suka ce wa najjina bi rahmatika min al-qaumil kafirin, ya Ubangijinmu da jin kanka muna fatan ka tsiratar da mu game da jama'a waɗanda suke kafirai. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.